sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an yi ni lafiya. Yau ranar Litinin 15 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Sarki Hashim Gumel ne tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa an kammala taron farfadowar tattalin arziki da aka gudanar tsakanin gwamnatin jihar Borno da kasar Sudan. A kuma da ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka ya fara ziyara aiki a kasashen Afirka uku ciki har da Najeriya. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan yadda ake fama da karancin abinci a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku. Amma da farko sai mun fara shan labaran duniya.
Sandan India da ke ikirarin cewa ana yada labaran ƙarya game da tashe-tashen hankula na kyamar musulmai sun tuhumi dimban masu amfani da shafukan sada zumunta a jihar Tripura da ke arewa maso gabashin kasar, ciki har da ƴan kungiyoyi masu zaman kansu da ke binciken lamarin. A wani lamari mai kama da martani game da harin da wasu musulmai suka kai kan gidajen ibada da gumakan mabiya addinin Hindu a Bangladesh a mako na biyu na watan Oktoba, masu fafutukar kare addinin Hindu a Tripura sun kai farmaki tare da kona masallatai da gidajen musulmai da shaguna na kusan tsawon mako guda tun daga ranar 21 ga watan Oktoba. Tawagar bincike ta bayyana cewa an lalata gidaje da shaguna da masallatai 16 a cikin makon da aka shafe ana rikicin kabilancin. An kuma kona masallatan 4 daga ciki da shaguna da gidaje, kamar yadda wasu kungiyoyi da suka binciki lamarin suka bayyana, wanda da yawa daga cikin su sun shiga shafukan sada zumunta. A halin da ake ciki kuma, wani yunkuri na korar mazauna jihar Assam da ke arewa maso gabashin Indiya, yankin mallakin gwamnati, ya kara janyo fargabar rashin tsaro a tsakanin al'ummar musulmin jihar, a cewar masu rajin kare haƙƙin bil'adama. Korar da ake yi a jihar ta zo ne daidai lokacin da aka kashe mutane 2 a watan Satumba a wani yunkuri na korar iyalai 800, mafi yawan su musulmi, daga Dalpur a gundumar Darang ta Sam. Rikicin ya haifar da bacin rai bayan wani faifan bidiyo da ya yadu a kafafen sada zumunta ya nuna wani dan sanda yana harbin wani matashi da ya ruga zuwa wurinsa da sanda. Yana daga cikin mazauna garin da ke zanga-zanga kan korar da kuma neman gyara. Masu fafutuka na 'yan adawar Cuba sun yi kira da a gudanar da abin da suka kira tattaki na lumana a ranar Litinin a Cuba. Gwamnatin Cuba ta gargadi 'yan adawar da cewa ba za ta amince da ayyukan juyin juya hali da ta'addanci ba, yayin zanga-zangar da gwamnatin ta ce ta yi imani cewa wani bangare ne na shirin Amurka na yin katsalanda. Ministan harkokin wajen Cuba Bruno Rodriguez ya bayyana zanga-zangar ta ranar Litinin a matsayin abin da ya kira aiki na tare zaune tsaye da aka tsara a Washington. Magoya bayan 'yan adawar Cuba na kuma shirin gudanar da zanga-zanga a fadin duniya, ciki har da birnin Miami inda al'ummar Cuba ke da yawa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Lahadi a cikin wata sanarwa cewa muna kira ga gwamnatin Cuba da ta mutunta 'yancin 'yan kasar ta hanyar ba su damar yin taro cikin lumana da amfani da muryoyinsu ba tare da tsoron ɗaukar matakin gwamnati ko tashin hankali ba. Kamfanin Shell na Royal Dutch zai soke tsarinsa na hannun jari iri biyu don baiwa nau'in hannun jari guda ɗaya fifiko domin inganta biyan masu hannun jari tare da sauƙaƙa tsarinsa, in ji shi a ranar Litinin, yayin da babban kamfanin makamashin ke fama da kiraye-kirayen wani ɗan fafutuka mai saka jari cewa kamfanin ya rabu kashi biyu. Kamfanin, wanda ya ƙudiri aniyar daina sana'ar haƙan man fetur sana'a hankali, da alamar zai daina amfani da sunan Royal Dutch kuma za a ringa kiransa Shell PLC. Har ila yau yana shirin canja kasar da yake biyan haraji daga Netherlands zuwa Burtaniya, kasar da aka kafa shi tun asali. Gwamnatin kasar Holland ta faɗa a ranar Litinin cewa ta yi matukar mamaki da labarin cewa Royal Dutch Shell PLC na shirin mayar da headquarters zuwa London daga The Hague. an sako dan jaridan nan ba Amerika Danny Fenster daga gidan yari a Myanmar dan kwanaki bayan da wata kotu ta yanke masa hukuncin daurin shekaru 11 a gidan yari kan zargin da gwamnatin mulkin sojan kasar ta yi masa labari mai dadi inji Sunny Sue mawallafin mujallar labarai ta yanar gizo ta Yangon Frontier Myanmar inda Fenster ke aiki a matsayin babban editor ya fada a cikin wani sakon Twitter yana sanar da sakin ba American a ranar Litinin ba tare da yin cikakken bayani ba Dani na ɗaya daga cikin ƴan jarida da dama a Myanmar da aka kama bisa zalunci kawai saboda yin aikin su tun bayan juyin mulkin watan Fabrairu inji mujallar a shafin Twitter muna kira ga gwamnatin soja da ta saki dukkan ƴan jarida da suka rage a gidan yari a Myanmar Shugaban Philippines Rodrigo Duterte na takarar majalisar dattawa a zaben shekara mai zuwa tare da kaucewa takarar mataimakin shugaban kasa da zai iya sa ya fafata da ƴarsa Bongo dan majalisar dattawa na Philippines kuma na hannun damar shugaban kasar ya shaidawa manema labarai cewa Duterte ya nika takardar neman zaben sa a gaban hukumar zaben ranar Litinin shawarar babban Duterte na zuwa ne kwanaki bayan ƴarsa magajiyar garin Davao Sara Duterte Carpio ta sanar da cewa tana neman aiki mai lamba biyu na tsibirin Pacific kundin tsarin mulkin kasar da ya haramtawa Duterte neman wa'adi na biyu a matsayin shugaban kasa
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla kamar yadda wata kila aka ji an kawo karshen taron farfadowar tattalin arziki tsakanin gwamnatin jihar Borno da kasar Sudan kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Dauda biyu ya hado mana
a cigaba da farfado da harkokin noman alkama da noman karo da cigaban al'amura a rayuwa gwamnatin jihar Borno da ta fama da matsalolin ta'addancin Boko Haram da gaito ƴan kasar Sudan da suka hada kai wuri guda da su ga magance wannan matsala da ke addaban wannan jiha watanni uku kenan gwamnatin jihar Borno suka ziyarci kasar Sudan dan zuwa jihar Borno su kuma zaga kananan hukumomi dan ganin wa idanunsu irin hanyoyin da za a bi wajen mukasa harkokin noman da sake farfadowar jihar kamar da take a baya a watanni uku da suka bata ne dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ziyarci kasar Sudan din tare da wasu daga cikin tawagarsa dan gayyato ƴan kasar na Sudan dan mukasa harkokin noma a jihar Borno Alhaji Abubakar Tijjani tsohon karamin ministan noma na tarayyar Najeriya wanda zakan ke ake kasar Sudan
to kai company babba sosai wanda ake cewa mata Zadna Zadna dana wato ita international ce sarrafa abubuwa da yawa suna noman dabino suna noman su alkama suna neman su ayaba da sauran abubuwan suna da yawa amma sun yi gaskiya maganin shi ne kaiwa waje suke yi kuma ana sayar da shi cikin Sudan to kuma abubuwan da suke nomewa da kuma wanda suke sarrafawa wato ya kai standard na duniya gaba daya to kuma kaga suna zaune a Sudan to a zaman kasancin kudanci south south kenan ko to shine ake ganin lalle za a samu a zauna a tattauna akan abubuwan da ke faruwa kaman Borno ko da Borno da can akwai noman karo kuma an san mu da wannan to a yanzu da ake ganin duniyan ta canja yanayi ta canja kudaden kasuwan fage na mai ta canja to amma ganin cewa wannan abu ne wanda daman can ana yin shi a Borno me yasa ba za a sake yin shi ba
Dr. Usman Umar dai shine jagoran ƴan kasar Sudan zuwa jihar Borno kuma abin da ke cewa yace makasudin wannan ziyarar namu shine mu amsa kiran gwamnatin jihar Borno mun hada kai da jihar Borno wajen mukasa harkokin noma da kiwo da kuma sauran ababen more rayuwa wannan rusu kuma mele da shine commissioner kananan hukumar masarautu da kuma ya kasance cikin tawagar zuwa kasar Sudan
mutanen Sudan sun zo Maiduguri da sun zo Maiduguri alhamdulillah mun dauke su mun kai su kasan mafa inda ana noman alkama inda ana noman karo kuma mun kai su jere sun ga gonakin wanda ana noman shinkafa ana noman alkama kuma mun tashi nan mun je mun duba magumeri shi ma akwai karo a wajen da kuma limanti kasan kon da gane duka wayannan mun zagaya yara sun gani kuma suka je abunan temperature na climate namu dukan na Borno da nasu dan duk kala daya ne za su rubuta report nasu za su koma kazansu insha Allah nan da dadewa ba za mu ga taimakon su a mutanen Borno
yanzu
da kuma ya sa mutanen Borno suna neman taimako din wannan fitina na Boko Haram wannan ya kai shekara 10 yau mutanen mu duk abun hannunsu ya zo ya kare
komishinan karana hukumomi da masarautu a jihar Borno kenan Alhaji Sugun Maimele ke bayani game da ziyarar da ya kasance sudan suka kawo dan tattauna al'amuran da suka shafi jihar Borno Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda Biyu A yau ranar Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya fara ziyara aiki a wasu kasashen Afirka uku da suka haɗa da Kenya da Senegal da kuma Najeriya. Ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Sakataren harkokin kasashen wajen Amurka Mr. Anthony Blinken da a yau yake fara ziyara a kasashen Afirka uku. Zai samu ne daga Nairobi, Kenya, sannan ya iso Najeriya. A bayan da ya iso nan Abuja, jagoran diplomasiyar Amurka zai gana da shugaban kasar Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo da matakwaransa na Najeriya Geoffrey Onyema. Anthony Blinken zai gana da shugabannin Najeriya ne akan batutuwan fadada samar da makamashi, tsarin demokradiya, samar da tsaro ga fararen hula, tsaro da yancin dan adam, habaka tattalin arziki da haɗin kai irin na ƙasa da ƙasa a fannin kiwon lafiya. Kafin dai ya karkare ziyarar tasa a Najeriya, Mr. Blinken zai ganawar keke da keke da masu zuba jari a fannin fasahar tattalin arziki. Kana zai kuma gabatar da kasida akan manufofin kasashen wajen Amurka akan Afirka. Amurka dai ita ce kasar da duk duniya tafi baiwa Afirka taimako. To koyaya kwararru a fannin diplomasiya ke ganin wannan ziyara? Ambassador Suleiman Dahiru, kwararren jami'in diplomasiya ne a Najeriya.
Kasa kamar Najeriya ba wanda za a yi wasa da ita ba a siyasan duniya. Ko da ma za a duba ne a siyasan da ake yi a Najeriya na Afirka, Najeriya muhimmiyar kasa ce da bai kamata a yi wasa da ita ba. Idan har ya kasance yanzu Secretary of State zai zo Najeriya, to ni a gani na ya yi daidai, kuma abubuwan da za su kauna abubuwa ne masu muhimmanci ga Najeriya, kun ba ma magana batun tsaro ba.
Kana tunanin cewar wannan ziyaran zai haifar da ɗama ido?
Zai biya bukata in America su ta gaske suke yi, in kuma su Najeriya saboda abubuwa da suka dagule a ƙasa suka ɗauki abin da muhimmanci kuma aka bi abubuwan da aka tattauna.
Daga nan Abuja, Mr. Blinken zai tashi ne zuwa ƙasar Senegal. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Ke da sako ga al'umman Nigeria. Nigeria, Nigeria, Nigeria. Babbar kasa, ku zo ni kishin kasar mu. Nigeria. Salam salam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Nigeria. Musulmai kiristan mu hada kai mu dena nuna wariya, mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban kasar mu ai Nigeria. Da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Nigeria. Tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Nigeria, dan haka kar mu yi wasa a kasara ta. Yan uwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya. Gare mu wai akwai kasar da shin tazarta ai Najeriya? Babu babu kai wallahi, mu da Najeriya muke ta yin tafiya. Najeriya, Najeriya, Najeriya. Babbar kasa, ku zo ni kishin kasar mu Najeriya.
To yanzu kuma lokaci ne da Sani Sha'ibu Malam Fasi zai shigo da rahotonsa na musamman.
A Najeriya, arewacin kasar na fama da matsalar tsaron da masana yake ganin ka iya haddasa rashin tabbas game da batun abinci. Sakamakon binciken da ma'aikatar gona ta tarayyar kasar tare da taimakon majalisar ɗinkin duniya ɓangaren noma da kuma sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa suka gudanar ya nuna cewa yanzu haka sama da mutane miliyan 12 ne ke fama da wannan al'amari na rashin tabbas kuma baɗiwar haka. al'amarin zai kara ta'azzara domin zai shafi kimanin mutane miliyan 17 a jihohin tarayyar kasar 21. Ana maganin wajejen Borno abin zai fi kamari sabili da ƴan Boko Haram sun shafe shekaru 12 suna fafatawa da jami'an tsaro na kasar duk wanda dagan da su jami'an tsaron suka yi wajen kare martaban Najeriya. Yana yau dai babban sana'a su ita ce noma da kuma kasuwanci. Hakan ya sanya na tafi daji don zantawa da wani manomi, Malam Idris Musa.
To a yayin da aka shiga kaka a Najeriya, lokacin da talaka kenan ya fi farin ciki ganin cewa kayan gona sun zo kasuwa, za a samu sauƙin abubuwan ci maka na yau da kullun da iyali. To amma bana al'amarin ya zo musu a kaikaice. Shin menene dalili? Hakan ya sanya na zo na iske wani bawan Allah nan yana aikin yankan shinkafa a gonarsa. Malam, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wai wannan al'amari da muke magana na shinkafa nake sa in je ba ma shinkafa ba wai kadai
abinci ne.
Abinci
na kaka.
Kaga galibi da kaka an fi samun saukin al'amara. Me yasa bana abin kowa sai kuka yake?
Abin da ya sanya bana abin kowa yake kuka shi abincin kaka yanzu ba wai masu ci suke sa abincin ne ya tsada ba. Mutanen da suke saye su aje masu kuɗi da manyan manoman mu. Babban manomi in ya noma buhu 2000 ko 10,000 zai sai 30,000 ya aje babu. Amma ita gwamnati tana ganin cewar suna ganin kamar mu ƙananan manoma muna jin daɗi. Dubuwan ƙaramin manomi da zai noma buhu 200, 300, 400, 500 gona in dai ba tashi bace ya biya kuɗin gallan gona, ya biya shuka, ya biya iri, ya biya tarauto don Allah in aka yi lissafi kai in zaka noma buhu 500 a wurin me gona in ba taka bace a takaice ce ka bashi miliyan 1 ya kyautata ma. Idan ka ce baka da miliyan 1 sai ka kasata daga mai 50,000 mai 100,000 ya ka kasa talakawa. Talakawa ma wallahi wasu ba su mai da kuɗin. Yanzu aka gwamnati tana nan kawo ana ce mata ba gobara an ba ta irin wannan wallahi daga ciki shekarun jiya da ta zo wajena abinda take min biya ni buhu 8 yanzu kuma daga ciki abinda ake biya ni ta anshi bashin gwamnati za ta bada buhu 12 ta yi buhu 8 kuma lokacin ta bada 30,000 ne ta bayar ta noma kurin bayan wahalar taki bayan wahalar noman da aka yi.
To wai a cikin wannan sana'a ta ku sarkin noma menene babban matsalar ku?
Muna da babban matsala da yawa. Ba mu samun taki cikakke irin da aran manomi ma ba su samu taki ba a hannun gwamnati sai dai a ba ƴan siyasa takin su sayan mu ƴan kasuwa. Kai karamin manomi mai sayan buhu 10 mai sayan buhu 20 ka je ka saya hannun ƴan kasuwa.
To baya ga wannan babu wani matsala da kuke fuskanta?
Ai matsaloli da yawa.
Kaman wanne ku?
Idan ka zo wajen ingantaccen iri shi ma tsada, wajen noma daga ciki shi ma tsada. Bayan wannan an kusa kashe mana mutanen ƙauye gaba daya. Tun masara tana da dufu ake halme mana mutane a cikin masara har yanzu kaka ta zo yankin afin masu garkuwa da mutane. Wasu wajajen ma an yi noma sun hana a ɗebi amfanin, wani wurin ma wuta suke sa mishi.
Shin komi masu sai da hatsi a buhunhuna da kuma masu yin awo za su ce game da wannan matsalar? Madam, ya sunanki?
Rebecca David.
Madam Rebecca, kina sayar da kayan hatsi su shinkafa, masara da gero ko?
Duka ina sayar da su.
Bana an samu hauhawan farashin kayan abinci a daidai lokacin da aka saba yana yin sauki. Me dalili?
Dalilin shine da makafin sabon kayan ya zo, sohon kayan yana da tsada. So kafi zai sauka din nan sai a hankali ne. Ya dan sauka dai kaɗan. Da wake muna sayan shi almost 60,000, jama 70,000. Amma yanzu ka ga farin wake muna sayan shi 47-48.
Bara ba this time nawa yake?
25-20.
Me kike gani yake kawo kaya su rika tashi haka?
Kuma kana gani yanda mai sun noma ma ba su samu su yi noma sosai ba. Saboda problem na tsaro. Amma lokacin da duniya yana lafiya ko ta ina abinci yana zuwa shi yasa muna samu sauki. Amma ka gan shekaru kusan uku yanzu ko hudu gaskiya kaya yana ta tsada saboda me ba a samu isasshen mai su noma.
Ana kuka da ku cewa ku kuke ƙara farashi?
Mu fa in ka gani mun ƙara farashi an sayo shi daga cin daji ya ƙara kuɗi. Shin za ka ja wajen mu ƴan kasuwa ya ƙara kuɗi? In ya rage wurin mu ƴan kasuwa zai rage kuɗi, haka kaso mu yake. In abu ya soki ai ba wanda ya isa ya ƙara. In dai har kayan ya yi wa an kawo an samu soki ya za ka iya ƙara naka ba za ka iya ƙara ba.
Wannan da ma wasu dalilai su ne suka sanya gwamnatin tarayyar ƙasar ta ɗauki wasu matakan daƙile ayyukan ƴan bindiga da kuma ƴan ta'adda masu yin garkuwa da mutane don amsa kuɗin fansa. Ko da yake ana ganin fa'idar wannan matakai da gwamnati ta dauka wajen yaki da su, to amma kuma hakan ya haddasa matsala ga magidanta, sabili da hana shigowa da itace da shauransu.
Gawayi na da tsada, ice na da tsada, ice guda 3 naira 100, buhun gawayi kuma 2,500 buhun gawayi. Dukka kowanne fawurin mu na da tsada, kamar irin mun nan da bamu da masu taimako mu gwamraye din nan.
Mutum magidanci zai shiga daji ya saro ice ya zo ai mar girki a gida, amma mu da icen da gawayin da ya zama haram mu mazaunan cikin gari. Ina amfani da gas kuka
a yanzu,
a na bari
yasa
saboda da muna sayen shi naira 1,900, to ya zuwa yanzu ya koma 6,500, to kaga mun koma gawayi kuma shi ma a yanzu na naira 400 ne zai gama girki, amma ba na 200 ba, na 200 shi zai yi 100.
Da na kuke sai
da na naira 50 zuwa naira 100 ya gama maka girki tuwo da miya.
To kayan da ake hada miyan fa kamar su manja, gishiri, su basu tashi ba?
A to maganar manja da man gyada nan kuma gaskiya saukin sai dai gurin Allah. Ina so in kira ga gwamnatin tarayya, halin da muka samu kanmu wajen maganar jarabta ta abinci da nake ganin cewar in ba Allah ya tsare mu ba za mu samu kanmu a ciki, musamman mu nan arewa. To ina kira ga gwamnatin tarayya lalle ta yi wani hoba sa kafin abin ya lalace, su tabbatar da cewa sun yi kokarin an tanaji abincin da za a rika taimaka mu al'umma. Samu da sun
ta bakin wasu magidanta kenan da nazanta da su. Su kansu mahara ƴan bindiga suna matsani kwarai da gaske, sabili da rufe layukan sadarwa na wayoyin tafi da gidanka, kamar dai yadda za ku ji a wani hira da su ƴan ta'addan suka saki, ba a san yadda suka sato jiki suka shiga gari suka sake shi ba, inda waɗanda suka kama suke addan da Allah ya kokari a saki layuka suka ce a
sake mana ne to mu yi rayuwa yanda muke,
a su bari mana ne to mu yi aiki, su bari mana mu yi aiki.
Shin anya tsadar abinci da ayyukan ƴan ta'adda a Najeriya ba zai shafi tattalin arzikinta ba? Masanin tattalin arziki Dr. Ismaila Anchoko, malami a kwalejin kimiyya da sana'a ta Kaduna, wato Kaduna Polytechnic, ya amsa wannan fatawa.
Ba za mu ga cewa akwai maganan wato rashin tsaron nan. Rashin tsaron nan ba karamin illa ya matattalin arziki ba da ma ci gaban Najeriya din gaba daya. Shi da dama arewa gabashin Najeriya sun dade a cikin wannan, sun yi wajen shekara 10 suna cikin wannan yanayin. Don haka harkan noma da harkan abinci a can kusan za a iya cewa kusan ta yi karanci. Ana cikin haka kuma sai ya kasance wato arewa maso yammacin Najeriya, su waɗannan masu sata mutane din nan ba sa bari ana noma. Sun kori mutane daga inda suke, sun hana su noma, in fact sai hadda sai sun nemi izini a wurin su. Akwai lokacin da kamar watannin baya ɗaya daga cikin su sai da ƴan ƙauyukan suka je suka yi mishi noma a gona, sannan suka zo suka ci gaba da nasu. Akwai wuraren kuma da an sa musu haraji, sai sun biya haraji sannan za su je su dauki kayan noman. To wannan ya sa mutanen ƙauyukan da yawa sun gudu, wannan ya kawo ƙarancin abinci musamman arewa maso yammacin Najeriya.
To a takaice ya za a magance wannan al'amari?
Wajibi ne a dauki mataki kan maganan harkan tsaro din nan. Waɗansu na kallon mataki na sulhu, waɗansu na kallon mataki na ƙarfi. To in za a haɗa su gaba ɗaya ne, in ma kuma gwamnati za ta samu masana ne a sake nazari a ga yadda za a yi maganin wannan maganar rashin tsaro ɗin nan a arewacin Najeriya, wajibi ne a ɗauka saboda jama'a su samu su yi noma. Saboda rashin noman nan kamar yadda muka faɗi yana haifar da ƙarancin abinci, yana haifar da yunwa, yana haifar da fitina-fitina iri-iri. Yanzu sace-sace yana ƙaruwa, sace-sace kusan ko ta ko'ina. Sannan akwai maganar ɓangaren lalacewa na tarbiyyar mutane. Akwai ƴan mata da saboda yunwan nan da halin da suke shiga, waɗansu ƙarshen za su dinga shiga suna yin abubuwan da bai dace ba.
Kenan ya kamata a ƙara sa ido ga al'amura tun kafin abin ya wuce intaha. Sanisha Abu Malumfashi, murayen Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sanisha Abu Malumfashi, yanzu kuma sai
wasanni a taƙaice.
Yanzu haka hankali ya soma karkata kan kungiyar ƙwallon ƙafar Barcelona ta ƙasar Spain bayan komawar tsohon shahararren ɗan wasan ta Xavi Hernandez a matsayin mai horar da ƴan wasan kungiyar. Kungiyar ta sallami kocin ta tare da mai gurbin sa da Xavi da zumurta da babbar komadar da take fuskanta, wadda da take ɗaya daga cikin manyan kungiyoyi a nahiyar Turai. To sai dai magoya bayan kungiyar ta Barcelona a duk faɗin duniya na bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da makomarta karkashin sabon kocin. inda wasu masoyan kungiyar biyu a Najeriya suka tafka mana muhawara akan yuwuwar samun ci gaban ta karkashin sabon kocin.
Zan ce ma ba shi mai amahita ba don ban san dalilin kawo zabi kuna cikin wanga yanayin ba. Zabi zai fara ya ce kila zai fara guru ba sai ba guru mi take so ba yanzu. Babba ya babban tim ne ya wuce a ce za ka yi guru mi yara a. Babban tim ne da ke bukatun manyan ɗan ƙwallo da za su fiye su yanayin da suka cike su fito fage a cigaba da fafatawa da su. Don mi za a saki waɗannan manyan zarata ɗan ƙwallo ba a hankuri da su. Griezmann, Suarez, Messi bashiya an ji ya wuce. Babu dalilin ka saki waɗannan ɗan ƙwallo kuma ba ka kawo irin su ba kuma ka ci su haka ka cigaba da zama turbin da hake da koyo shi.
Mu da mun ka san sirrin cikin gidanmu to mun ka san abin da yake ciki. Xavi Hernandez a Barcelona gidan shi na a cike tashi tun yana dan shekara 10 ai yayi tashi ya girma ya kullu cike don haka ya san matsalolin ta ya san hanyar da za a yi a gyara kuma a tunanin su shi yasa suka dawo da shi to kaga matakin farko ya fara tunanin me ya kamata ya gyara ya kawo dokoki waɗanda ya kamata a ce ƴan wasannin da suke na in sun bi su to zaka ga komai ya taho daidai. Na biyu ya zo ya fara tunanin su wane ƴan wasan da zai kawo waɗanda za su ce makamai ai yanzu Xavi duk ƴan wasan da yake tunanin babu yaro dan garbi duk ɗan wasan da yake tunanin cewa yanzu zai kawo duk ɗan wasa ne wanda sun riga sun goge sun iya. Ina tabbata maka yanzu in zai za duk wasan da za a buga nan gaba sai an ba sai Barcelona ta ba duniya mamaki kowa ya san shi sanda ya kwallo shi an rike da engine na Barcelona don haka ya dawo kuma a matsayin na coach don haka kaga an zama double engine kenan
amma ba haka Barcelona ba shi ne shiga ya buga ba sai dai kuma bakin layi ya zanna
Abdul ai kaman misali kaman Zidane na lokacin da Zidane ya tore Real Madrid haka aka ce
muna muna da cewa ne ya tore Real Madrid muna da zarata ya kullu
ai kaza kaza amma in sai gashi ya to ya ba su experience din da yake da shi haka samu ya da kasan Zidane ya sa Real Madrid sun ci koyi Champions League guda
uku wato hasashen Zidane ya sa
kuma zai kawo Champions League guda uku jere yanzu
ina son ka lura da wani abu kuma ka fahimci cewa Barcelona are in total mess ga Hausa ina cewa suna cikin tsakiyar gulbi kusa da kara kuma babu ɗan kwallo babu kuɗi ta kaka za a yi ta ɗaya za a ɗauki ɗan kwallo ba a kawo ba a so shi ba.
Yanzu haka dai kungiyar tana ta 12 ne a teburin gasar La Liga ta kasar Spain da maki 17 a cikin wasanni 12 tare da tazarar maki 11 tsakanin da Real Sociedad da ke saman teburin gasar mataki mafi ƙasa da ta taɓa faɗawa a cikin tsawon shekaru. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Da wannan ko muka zo ga shirin mana ƙarshe labarai a takaici.
Yan sandan Indiya da ke ikirarin cewa ana yada labaran ƙarya game da tashe-tashen hankula na kyamar musulmai sun tuhumi ɗimbin masu amfani da shafukan sada zumunta a jihar Tripura da ke arewa maso gabashin ƙasar ciki har da ƴan ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke binciken lamarin. A wani lamari mai kama da martani game da harin da wasu musulmai suka kai kan gidajen ibada da gumakan mabiya addinin Hindu a Bangladesh a mako na biyu na watan Oktoba. A halin da ake ciki kuma wani yunkuri na korar mazauna jihar Assam da ke arewa maso gabashin Indiya yankin mallakin gwamnati ya ƙara janyo fargabar rashin tsaro a tsakanin al'ummar musulmin jihar a cewar masu rajin kare haƙƙin bil'adama. Korar da ake yi a jihar ta zo ne daidai lokacin da aka kashe mutane biyu a watan Satumba a wani yunkuri na korar iyalai 800 mafi yawansu musulmi daga Dalpur a gundumar Darang ta Assam. Masu fafutuka na 'yan adawar Cuba sun yi kira da a gudanar da abin da suka kira tattaki na lumana a ranar Litinin a Cuba. Gwamnatin Cuba ta gargaɗi 'yan adawar da cewa ba za ta amince da ayyukan juyin juya hali da ta'addanci ba yayin zanga-zangar da gwamnatin ta ce ta yi imani cewa wani bangare ne na shirin Amurka na yin katsalanda. Ministan harkokin wajen Cuba Bruno Rodriguez ya bayyana zanga-zangar ta ranar Litinin a matsayin abin da ya kira aiki na tada zaune tsaye da aka tsara a Washington.
To masu rarruba kiɗi abin da ya sauwa kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri da ƙarfe shirin na safa a ugun Najeriya da Nijar wanda zai zo muku da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna ta gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada kumallin jama'a injiniyanmu na yau. sarki lahashin gumin lake cewa ko huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.